première partie, mais la deuxième partie, la partie la plus importante, parce qu'on ridicule dans un instant. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Sule ce tare da Baba Yakubu Wakeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 19 ga watan Yunin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa an yi kira ga al'umma a yankin Ashanti da ke kasar Ghana da su guji tsangwamar masu dauke da cutar COVID-19. A Najeriya kuma, yayin da lamarin tsaro ke kara ta'azzara, gwamnatin jihar Niger ta tsaurara matakanta. Kamar kullum, yau ma muna tafi da rahoto na musamman. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Yayin da Amurka ke bude harkoki a kasar, an fara fidda marasa galihu da ke zaune a birane cikin gidajensu, lamarin da ka iya jefa miliyoyin mutane, musamman mazauna unguwannin bakar fata cikin fargaba, na rasa gidajensu, a cewar kashedin masu bincike a harkokin gidaje da masu fafutuka. Jihohi da dama sun dakatar da batun cire mutane a cikin gidaje tun cikin tsakiyar watan Maris, lokacin da yaduwar coronavirus ke ci gaba a cikin gaggawa, amma kuma an kusa kai karshen lokacin dakatarwan nan da watanni masu zuwa idan kasar ta bude komai. Ko shakka babu, wannan batun dalili ne na yin hasashen samun matsaloli masu yawa a kasuwar hayin gidaje, inji Peter Hedburn, wani mai nazari a kan batun hayar gida da ke tare da cibiyar Eviction Lab a jami'ar Princeton a jihar New Jersey. Akalla mutum miliyan 29 ne ke karban tallafin gwamnati na rashin aiki, a cewar ma'aikatan harkokin kwadugo, a lokacin da mutane da dama suke shan wahala na asaran ayyukansu a cikin wannan lokaci. Cire mutane daga gidajensu ya fi shafan unguwannin bakar fata, a cewar alkaluma, lamarin da ke tabbatar da rashin daidaito da ke tanzara zanga-zangan jinsi da ma zanga-zangan kin jinin ayyukan 'yan sanda da suka mamaye kasar a cikin makonni hudu, inji dan fafutukan. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka su biyu sun bayyana damuwarsu a jiya Alhamis a kan kura da Michael Park, sabon shugaban hukumar ayyukan yaɗa labarai ta U.S. Agency for Global Media, wanda ke kula da tafiyar da muryar Amurka. Park ya kori shugabannin gidajen rediyon muryar Amurka da suka hada da rediyon yaɗa shirye-shiryen Gabas ta Tsakiya da na watsa shirye-shiryen yankin Asiya da Turai da ofishin ma'aikatar labarai ta Cuba da kuma ofishin kula da asusun fasaha. Yar majalisa Anita Lowe, shugaban kwamitin kula da kudurin sayan kayan gwamnati, da dan majalisa Elliot L. Angel, shugaban kwamitin harkokin waje, dukkaninsu daga Democrats, sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa cewa matakan da fa ke ɗauka a makon farko da ya kama aiki suna da ɗaga hankali, kuma suna da babban damuwa cewa ya ɗauki ragamar wannan aiki na ma'aikata mai muhimmanci da zumar biyan buƙatun siyasar gwamnatin Trump da kuma tallatar da manufofin gwamnatin, a maimakon kare gaskiya da adalci ga labarai, wanda su ne gimshikin walwala da kuma demokuraɗiyya. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce Park bai bada dalilan kora da yake yi ba, sai dai kawai ya ce yana aiki ne akan iko da yake da shi na shugaban hukumar ta USAGM. Manyan jami'an muryar Amurka da suka hada da darakta Amanda Barnett da mataimakiyarta Sandy Sugawara su ne suka fara yin murabus a ranar Litinin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatoci a nahiyar Turai suna aiki tare da Amurka domin gudanar da sauye-sauye a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, a cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a Turai yana mai cewa Turai ta yi ra'ayi da wasu damuwar Amurka, wanda ya kai Washington ga yanke shawarar ficewa daga hukumar. Jami'in kiwon lafiyar na Turai da ya nemi a saka sunansa yayin da yake bayani akan wasu bayanai da ba na bayin jama'a ba, ya ce Burtaniya da Faransa da Jamus da ma Italiya suna kan tattaunawa akan gyare-gyare a hukumar WHO, wanda Amurka ke son yi a bangaren fasaha. Manufa dai, a cewar jami'in, ita ce tabbatar da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ci gashin kanta, biyo bayan zargin da ake yi wa hukumar tana kusanci da kasar China yayin daukar matakan farko akan coronavirus a farkon wannan shekara. muna tattaunawa akan hanyoyin raba tsakanin kasashe da sashen kula da shirin gaggawa na hukumar WHO da kasar London kowace kasa, inji jami'in. Gyare-gyaren zai hada ne da sauya tsarin bada tallafi ga hukumar da zai dauki lokaci mai tsawo, a cewar jami'in. A halin yanzu hukumar WHO tana aiki ne da kasafin kuɗi na shekaru biyu, lamarin da ka iya shafar cikakken ikonta wurin tara kuɗi daga kasashe masu bata tallafi a daidai wannan lokaci da take fama da bukatun gaggawa. Shugaba Amurka Donald Trump da ya zargi hukumar kiwon lafiya ta duniya da yin kusanci da kasar China, kana ya sanar da aniyarsa na ficewa da kuma janye tallafin da Amurka ke bata. Ministan kula da haɗin kan yankin Koriya a ƙasar Koriya ta Kudu ya yi murabus yau Juma'a, yayin da tankiya ke ƙara yawa a yankin ruwan Koriyan, kwanaki bayan da Arewa ta lalata ofishin haɗin kan da ke Kudu. Shugaba Moon Jae-in ya amince da murabus da ministan haɗin kan Jim Yong-chol ya yi, a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasa ba tare da wani ƙarin bayani ba. Tun cikin watan Afrilun bara ne, Kim, wanda shi ne babban jami'in kula da alakar ƙasarsa da Koriya ta Arewa, yake niyyar aje aiki inda ya ɗauki alhakin taɓarɓarewar alaka tsakanin ƙasashen Koriyan da ke ƙara muni. A ranar Talata, Koriya ta Arewa ta yi amfani da abubuwan fashewa ta tarwatsa ginin haɗin kan na ɓangarenta domin nuna fushi akan wata takardar farfaganda na Koriya ta Kudu da kayan taimako da ake tsallakawa da shi zuwa cikin Koriya ta Arewa. Tattaunawar alakar koriyoyin biyu ta tsaya cikin watanni bayan rushewar taron koli tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma Donald Trump na Amurka a birnin Hanoi a ƙasar Vietnam. Da ƙarshe, mutum bakwai da ake zargin su da sace sama da dala miliyan 132 daga bankin gwamnati a Afirka ta Kudu na VBS sun kiyarda da aikata laifi akan tuhumar damfara da na sata da ake musu. A jiya Alhamis ne kotu ta sa kowane ɗaya daga cikin su ya biya belin dala 5,733. Mutanen da ake tuhumarsu sun hada ne da tsohon shugaban bankin VBS din, wanda aka kama a ranar Laraba a cikin wani samami a lardunan Gauteng da Limpopo. Mutum na takwas da ake zargi bai bayyana ba a kotu saboda ana killace da shi sakamakon COVID-19. Ana zargin mutanen ne da laifin satar kudade, mallakar ɗaiɗaikun mutane da kuma na ƙananan hukumomi a shekarar 2018.
Labaran duniya kenan. Baba Yakubu Makeri ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, inda za a ji cewa a ƙasar Ghana, Ashanti, yankin da cutar corona ta fi kamari, ministan yankin Mr. Simon Osi-Mensah ya gargaɗi al'umma su kiyaye dokoki kuma su guji tsangwamar waɗanda suka kamu ko suka warke daga cutar. Ga rahoton Ridwan Abbas.
Tumbillan cutar coronavirus a watan Maris shekarar nan jiha Ashanti ke biye da birnin Accra a yawan waɗanda suka kamu da cutar da kuma mutuwar da aka samu. A halin yanzu jihar na da sama da mutum 2,000 da sun kamu da cutar da kuma mutuwar kimanin mutum 14. Canji kawai da za a iya cewa an samu game da yaduwar cutar shine Obuasi municipality da ke rikodin ƙarin masu kamuwa da cutar yanzu tana bayar da hanya ga sabbin yankuna, yayin da adadin na Obuasi ke ragewa. Wannan hali ne ya saka ministan jihar Mr. Osi-Mensah cikin damuwa.
Each region has some type of traditional dynamics. In our setting, people normally feel ashamed when they are attacked in a certain manner. And because of stigmatization.
Kowace jiha na da nata al'ada mai ƙarfi a namu ɓangaren. Mutanen mu na jin kunya in an tsangwame su ta wata hanya, kuma saboda ƙyama. Da yanzu yayi ƙamari a jihar, tarin mutane ko da sun ga alamun cutar ko da kuma na malaria ne, sun gwammace su tafi asibiti mai zaman kansa maimakon asibitin gwamnati. Sai ƙarshe lokacin da suka ga abu ya gagara, sannan a sheka confirmation asibiti da sauran asibitocin gwamnati. A yayin da ba za a iya yin komai ba, matsalan mu kenan. Don shi dukkan mu makiyayi, nuna ƙyama tana hana mutane zuwa asibiti. Ana kukan targaɗi ga karaya, wai ina wannan nuna ƙyama zai kai mu? Bari mu jira ayoyin jama'a.
Ine Alhaji Ali, kamata mu duka dai mu ta hakuri. To amma an samu wanda suka kamu da cutar, kuma daga baya ka zo ka ce sun warke, to ba abin da ya kamata a nuna musu ƙyama bane ba. ya kamata a ja su a jiki domin ko ka ja su a jiwo ka ja su ba shakka in zai kama ka zai kama ka muna fatan dai kar Allah ya sa kama wani kuma
ine Abdul Malik Fadama wanda aka kai su wajen yin aka saka warki ake kyaman su to mu dai albarkacin kalle-kallen talbishin da sauransu an waye man da kai ba gudu su za a yi ba akwai yanda ake yi tunda an warkar da su kuma ba kyaman su za a yi saboda wanda suka sauransu kuma kada su karaya da zama musu wani annoba kuma daban
ni sunana Abdul Hadima wannan kyamar fa rashin ilmantarwa ne nake gani daga bangaren hukuma ya kamata a ilmantar da mutane kwarai da gaske ai wannan kyamar shine babbar cutar saboda kyamar nan fa shi zai sa mutum ko abin ya samu ko kaza kaza ba zai iya zuwa ya nuna kanshi ba gwagon mace ya zauna gida ya yada wa sauran jama'a abu ya zama a san ma wanda ke da wannan abu a jiki ba gaskiya gaskiya wannan kyamar ai shike yada abi
Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amerika Accra Ghana
to a gaida Ridwan Abbas idan kuma muka tsallaka Nigeria gwamnatin jihar Niger ta dau tsauraran matakan tsaro yayin da al'amarin ke kara ta'azzara a arewacin kasar Mustafa Nasiru Batsari na da rahoto akan haka.
A ci gaba da fafutukar shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi wasu yankuna na arewacin Najeriya. Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya na ci gaba da neman hanyoyin shawo kan wannan matsala. Akan haka ne ma gwamnatin jihar Niger daya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala Alhaji Abubakar Sani Bello yayi wata ganawa da manyan jami'an tsaro da ke aiki a jihar Niger inda bayan kammala ganawar gwamnatin yayi wa manema labarai karin haske akan makasudin ganawa da manyan jami'an tsaron
mun tafana da jami'an tsaro duka saboda ne damuwa da bacin rai game da abubuwan da ke faruwa game da tsaro ni ma na yi musu bayani akan dole sai mun kara hikima akai musamman yanzu da ana noma mutane ja ba su iya zuwa gonakin su mun tattauna sosai abubuwan da muka tattauna bai dace in yi magana ga rediyo ba amma dai sun tabbatar mani su kuma ta bangaren gwamnati akwai irin hikima su suke son mun yi kuma insha Allah mun yi za a ga sauki sun ga mun abubuwan da suke bukata na aiki yanzu na ba shi sakataren gwamnati umarni a je a yi duk abin da ake bukata na aiki a ba su
ko a ranar talatan nan da ta gabata ma dai daruruwan matasa ne suka gudanar da wata zanga-zanga a jihar Niger domin nuna takaici akan matsalar yan bindigar al'amarin da gwamna Abubakar Sani Bello ya ce bai ga laifin matasan ba
ban ga laifin su ba yanda duk mutane suka cikin wani kangi suke cikin wani yanayi na guya sun shiga wani hali wanda yake an takura rayuwarsu ba su iya motsi daga nan zuwa nan ba bacci ba kwanciyar hankali ya zama wajibi gwamnati su dauki mataki akai gwamnati na kokari muna kokarin mu amma ba ni ganin laifin mutanen da suke korafi saboda shi wanda yake cikin damuwa a kodin shi in ba ya samu biyan bukata ba dole ta korafi to muna aika kokarin mu za mu ci gaba da kira ga al'umma kara hakuri wanga abu mutanen nan ba zo ne suke waje guda ba yau suna nan gobe suna nan zai suna nan ga kuma fadin jihar Niger
to shugaba Muhammadu Buhari ya gana da manyan jami'an tsaron Najeriya akan wannan matsala ta rashin tsaro to amma dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger sanata Sani Musa 313 ya ce duk da cewar ganawar na da amfani a irin wannan yanayi amma yin garan bawul musamman ga manyan sojojin Najeriya shine yafi dacewa
to abin da muke kira shine harkar sojojin nan harka ne ta waye ke gaba wake bi wake bi to idan kana bi har ya kai ma kana so abi ka ba ya zaka kasance kanta ai ba zaka tsira din wannan al'amari to mun muna kira gwamnatin tarayya da muke cewa ayi garan bawul din nan muna neman hanya ne da za a sa sojojin nan su samu motivation su samu kuzari yin abin da ya kamata
Mustafa Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida na Batsari yanzu kuma sai rahoto na musamman
a kasar Kamaru masu na'arar tuki manyan motoci a kan hanyoyin kasan suna kokari wajen rashin kyawun yanayi na hanyoyi da ma rashin ingancin su musamman ma babban hanyar da take fitowa daga arewacin kasar zuwa kudancin kasar ta Kamaru daya daga cikin masu sana'an tuka manyan motoci Alhaji Isa ya yi mini ƙarin haske kan irin yadda suka tsinci kansu
wato dai a nan Kamaru ba mu da hanyoyi wallahi Allah mu jirobobi muna cikin hali na kakani kai kam mun zo ngaun dare wallahi hanya ramu ka kala kala iri iri na ƙara so da ƙar kenan ngaun dare na saki na lallabo na so me ganga a me ganga a ki hanya ba kyau na samu abokani na jirbobi su yin hatsari hanya yayi karanci akalla da motoci guda uku ba su isa su shige a wannan hanya ba hanya kamar rukan ba shi da dadi ba kyau sam na iso bertua bertua ma fama muke mu jirbobi da muna kokari mu yi sati uku amma yau ya komo ina gani sati shida wani ma sati bakwai muke kamu yau mu sauki loji amma abin ba dadi ana hatsari a koyaushe a hanyoyi namu na kamaru wallahi Allah
sai kuma ta bangaren ilimin kasar jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka hukumar ilimin primary da secondary na kasar sun ba wa dalibai hutu amma wadansu daga cikin daliban suna kokawa kan irin yana suka kwashe sama da watanni uku suna zaman da bai a gidajen su domin cutar COVID-19 a fadin kasar ɗaya daga cikin daliban mai suna Muhammad Shaban ya nuna mun rashin ji dadin sa
kasancewa ni dalibi ne kuma gaskiya muna ganin haula'i saboda wannan cutan don muna nan dai ga munan ne dai kawai a koyaushe dai ana yi mana dai alkawari cewa gashi zai kaza ba a yi muna ganin cewa kuma ba za ana juya mana kuma hankula ne ba yi mana dai za a yi ba dai kawai sai dai ana ta mana dai zakin baki kuma bayan haka muna ganin cewa mu dalibai da kanmu muna neman yancin kanmu yanzu mu ma a ba mu yancin kanmu idan ba za a buɗe mana makarantu ba tunda wannan cutar nan ya soma an rufe mana makarantu muna zaune ba abin da muke yi ba wani sana'a ba ba komai ake yi ba kawai ana nan ne kawai a gida sai dai a ga abin da za a iya yi
ta bangaren zaman lafiya kuma a shashin yan aware har yanzu dai su gane bata kare ba tsakanin masu dauke da bindigogi da kuma jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru Ibrahim mai yaki mazauni ne a bangaren na yan aware
in abu ya zo aka kokari yake a nemi duk yanda za a yi a zauna akan tebur daya a fahimci juna a san yanda za a yi a gyara abubuwa amma yanzu in aka ce don an ce yau an ɗauki soja an karfe an kashe wayannan ai ba gama komai ba ai wasu za su sake tasowa to amma aka samu aka zauna waje ɗaya aka yi magana aka samu aka shirya kamannin tabbare kaga komai zai zo da sauki amma ita yanzu kamaru yanda muka gani yanzu tana kokarin cin wanda karfi da yaji za ta kawo zaman lafiya a wannan yankin to sai dai mu ta addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu duk duniya yanzu ana magana cewa ai kokari a sake a zauna da mutanen nan a tattauna a ga yanda za a samu a fita cikin wannan fitinan da ake ciki su wayannan ita gwamnati ita ba ta so ne ce ta zauna ta tattauna da mutane akan wannan da wayannan mutane akan wannan duniya kuma sun nuna ma gwamnati cewa su abin da suke so kenan a zauna da mutanen nan a samu rajejeniya a yafi juna a samu fahimta akan abin da kowa yake so ka gane a samu zaman lafiya a wannan wajen
masu magana dai suna cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki sai kuma ta bangaren annobar COVID-19 a kasar jamhuriyar kamaru an da take ruwa kamar wutar daji sa'ar zakari ya yi mun tsokaci a kai
ita mama awal garba game da wannan cutar idan ma ta yi kamari a kasar kamaru gwamnati ita ce sanadiyar wato cigaba da yaduwar wannan cutar me yasa na ce maka gwamnati domin a gaskiya sassauci da ta kawo mutane ba su gamsu da wannan sassaucin ba saboda suka ce a buɗe wuraren shakatawa da ainihin gidajen saya da shan barasa kuma bayan wannan sai ba su gindaya wasu sharuɗan da ya cancanta wa'annan wuraren a dinga ɗaukan wa'annan matakan da suka dace ba to a wannan lokacin in me ake jira bayan da zai a ce ta wannan cutar ba za ta yadu kamar ta yadu a halin yanzu ba inda mutane sama da 10,000 suka karu suka kamu da wannan cutar ana ce 10,600 da ɗan kai ma a yanzu haka na kasar Kamaru saboda sakacin gwamnati saboda rashin kulawar gwamnatinmu sai kuma yi kai ga ainihin daukan nauyin bude makarantu ba wa yara ko kuma dalibai damar komawa makaranta a daidai da wannan lokacin da cutar take kaiwa kololuwa me yake wannan abinda gwamnati za ta iya cewa kamata ita dakatar da bude makaranta amma sai ta bude bayan ta ba wa jama'a masu kai kawo damar yin abin da suka dama a wuraren da suka dama shin barasa wuraren shakatawa kuma sai zama cewa an ba mu waɗannan mutane masu kai kawo siga-siga cikin motoci taxi taxi da shoransu damar yin cunkoso ba bisa ka'ida ba yin suka saba yi a da domin gwamnati Kamaru da farko ta fito ta yi bayanin cewa kamata a yi a dauki matakin wato rage cunkoso a kan ababen cikin ababen hawa idan mota kamar taxi mai daukan mutane 5 a da ko 6 yanzu zama cewa mutane 3 ko 4 ake bukata to kaga yanzu she suka dawo kuma suka kawo sassauci taxi yanzu aka nan mutane 6 ne 4 a baya 2 a gaba to ina hango cewa za a samu sauki tamkar mutane yanzu ma kamar ma babu ta wannan cutar a Kamaru duba da cewa gwamnati ita kanta ma bata mutunta matakan da ta dauka dora ma jama'a ba mutane yanzu aka mamu awal garba ba sa amfani da takunkumin rufe baki da hanci mutane a yanzu aka na ba sa amfani da wanke hannaye mutane a yanzu aka nan ba sa amfani da kauracewa taruka mutane sama da 50 babu ruwan su a masallatai ma a coci-coci ma a wuraren taro ma kai har sama a majalisa yayin da ake zaman taro na gwamnatin duk ba sa ma mutunta matakan sai zama da cewa yanzu mutane ma na kauracewa asibitoci saboda suna tsoron cewa idan suna dauke da cutar ko zazzabi ko kuma zazzabin cizon sauro sai Allah kaya musu cewa suna dauke da cutar coronavirus sai sa yanzu hakan ma mutane suke mutuwa da wannan cutar a gida ba sa tafiya asibiti yanzu gwamnati dauke matakin cewa za a yi mutane gwaji anguwa ana bin mutane ana yi musu gwaji yanzu ne gwamnati dauke wannan matakin me yasa tuntun ba dauke wannan matakin ba dauka sashe suka ci gaba ta wannan bangaren din amma Kamaru bayin da za a yi a ce a tafiyan da ake yi wa ana bukatar yaki da cutar coronavirus kuma dinga kawo sassauci kan wasu ababen kuma a ce za a koma yara su koma makarantu dubar lokacin da aka ce yara su koma makarantu da a yanzu wato tun farkon watan Yuni da a yanzu da muke nan muna neman shiga a 20 na watan Yuni mutane wanda suka kamu da wannan cutar to kamata yi gaskiya gwamnati ta tashi bacci ta tashi tsaye domin yakar wannan cutar ba kawai ta bangaren ainihin mutane na gani kamar ita wannan cutar ana an ya zo ne da ainihin siyasa da kuma neman a samu dukiya ko ta wani hali ba a gaskiya bai dace ba ko cutar takin da suke na kasa zai kashe mutane amma yanzu muna cewa wannan cutar ta share duk wasu cututtuka anan kasar Kamaru to kamata ya gwamnati ta kasan san
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
gade maganar ta zo
Sai
ku da aka ci shiri na gaba.
Hukumar wasanni da motsa jiki na kasar jamhuriyar Kamaru sun fara yi wa masu sana'ar kwallon kafa bitare da su yi su gudanar da gasarsu na Elite One a fadin kasar ba tare da sun rubuta jininsu ba ko kuma sun kamu da cutar nan ta COVID-19 a yayin da suke gudanar da wasansu bayan an kwashe sama da watanni hudu ba a gudanar da gasar La Liga a kasar ta jamhuriyar Kamaru sai dai Ahmad Shafiu dan takale da ne a kasar ya yi mana karin haske kan yadda suke ganin za su ci gaba da gudanar da gasar ga abin da ya labarta mini
wato a wasanni na league kamar irin su professional football na nan kasa kenan Kamaru kamar MCN Elite 1 da su Elite 2 ya kamata wato gwamnati ta wato buda gurare na wasanni da kuma sa wato dokoki da hukumar kiwon lafiya ke badawa wanda an za shi ga filin wasa dole sai an kasance an killace kai an samu wato takunkumi an shiga da shi don aje a kalli wasa to hakan in suka yi nake ga gaskiya sun gama mana komai saboda mu yan kullu bayan kullu ba mu da wata sana'ar da muke gudanar wato ya kamata su wato habaka wato kullun kafan tunda wuri tunda wato wannan al'amarin da ake ciki yanzu abubuwa sun fara sauki dan suka yi hakan to taimako ne ga mu wato yan kullun kafan ya kamata su yi su kuma wato taimaka mana sosai nake gani to mu ma anan ya kamata su duba su kuma wato fada mana yaushe za a fara kuma wa'insu matakai ya kamata a ce an dauka dan ganin cewon an zo kallon kullo da kuma sun ba mu daman wato fara wasan wasannin mu na kullon kafa nan kasar Kamaru kamar irin su Elite 1 da Elite 2 su professional football kenan nake gani a gaskiya yanayin yanda wato muke so kasar mu na Kamaru ta duba mana wato al'amura na kullun kafa yanda suke gudana a wannan kasa kaga kasashe da dama wato a yanzu nan an fara gudanar da harkan HSI na wasannin kullun kafa to mu kuma har a yanzu wato bamu ga wata kwakwaran mataki wanda suka dauka na ganin cewon wato sun samun mana ko in ce sun tanadar mana da wato HSI da zamu yi ba saboda ya kamata a ce a samu wato likitoci wanda za su yi ainihin nuna mana yanayin yanda zamu kasance wajen HSI kaga hakan in muka samu to nake ga bamu da matsala zamu gudanar da HSI mu ba tare da a ce mun samu matsala ko wani abu hakan nan ba
a dukkanin alamu dai shugabannin kulakulakin La Liga na kasar jamhuriyar Kamaru sun ce suna bukatun kudade domin ci gaba da gudanar da wasannin tamola a kasar Muhammad Awal Karba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
yayin da Amurka ke buɗe harkoki a kasar an fara fidda marasa galihu da ke zaune a birane cikin gidajensu lamarin da ka iya jefa miliyoyin mutane musamman mazauna unguwannin bakar fata cikin fargaba na rasa gidajensu a cewar kashedin masu bincike a harkokin gidaje da masu fafutuka jihohi da dama sun dakatar da batun cire mutane a cikin gidaje tun cikin tsakiyar watan Maris lokacin da yaduwar coronavirus ke ci gaba a cikin gaggawa amma kuma an kusa kai karshen lokacin dakatarwan nan da watanni masu zuwa idan kasar ta buɗe komai wasu 'yan majalisar dokokin Amurka su biyu sun bayyana damuwarsu a jiya Alhamis akan korar da Michael Park sabon shugaban hukumar ayyukan yaɗa labarai ta US Agency for Global Media wanda ke kula da tafiyar da muryar Amurka Park ya kori shugabannin gidajen rediyon muryar Amurka da suka hada da rediyon yaɗa shirye-shiryen gabas ta tsakiya da na watsa shirye-shiryen yankin Asiya da Turai da ofishin ma'aikatar labarai ta Cuba da kuma ofishin kula da asusun fasaha Ministan kula da haɗin kan yankin Koriya a ƙasar Koriya ta Kudu ya yi murabus yau Juma'a yayin da tankiya ke ƙara yawa a yankin ruwan Koriyan kwanaki bayan da arewa ta lalata ofishin haɗin kan da ke Kudu. Shugaban Moon Jae-in ya amince da murabus da ministan haɗin kan Jim Yong-chol ya yi a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasa ba tare da wani ƙarin bayani ba. Tun cikin watan Afrilun bara ne Kim wanda shine babban jami'in kula da alakar kasarsa da Koriya ta Arewa yake niyyar aje aiki inda ya dauki alhakin taɓarɓarewar alaka tsakanin kasashen Koriyan da ke ƙara muni.
Mun sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin babai Akubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wadda ta hada shirin kuma ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau. Aisha Tasila ce yake muku fatan a kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.